أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول باب الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيو رانر الصبر كينن شاشدا قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايادة دليه دو داربعين دا أكو wanda ya dace da 23 ga watan 10 shekara ta 2021 zamu fara karatun wannan littafi mai albarka mai daraja mai suna mulhatul i'rabi wasinhatul adabi wannan littafi ne mai matukar muhimmanci a ilimin nahwu da kuma wasu babuka a cikin ilimin sarfu da ya kawo a ciki kuma asali ya rubuta shi ne saboda waɗanda suke farkon farawa waɗanda suke farkon fara karatu a ilimin nahwu waɗanda ake kira da al-mubtadi'una to don su malam ya rubuta wannan littafi kuma asali kamar yadda zai faɗa a cikin muqaddimar sa tambaya ne da wani yayi masa cewa ya kamata ya rubuta littafi wanda yake tattare da ilimin nahwu a waƙe saboda a samu saukin harda haddace shi to idan an ce mulha ko mulhatul i'rab wasinhatul adabi wannan shine cikakken sunan littafin idan da yawa wasu abinda sun ga sani kawai mulhatul i'rab to idan an ce mulha shine abu mai dadi wato abu mai dadi wanda rayuwa take jin dadin sa kuma take farin ciki da shi shi ake kira mulha saboda haka sai ya jingina shi ga al-i'rabi al-i'rabu anan yana nufin an-nahwu wato daidai yake da ya ce mulhatun nahwi da wasu lokuta akan itilakin al-i'rabu ana nufin nahwun kansa saboda ba komai an-nahwu ba sai sanin al-i'rabi canje-canjen kalmomi a ƙarshensu na wasali daga raf'a zuwa nasba zuwa jarra zuwa jazma to saboda haka da yace al-i'rab yana nufin nahwu ilimin nahwu gaba daya To saboda haka wannan littafin abin da ya kunsa wani abu ne mai dadi na nahau, ma'ana wasu fa'idodi ne masu dadi wadanda da kwakwalwa da rayuwa gaba ɗaya suna jin dadin karbarsu saboda babu wahala a ciki. Sannan gaba ta biyu wasin khatul adabi da kuma tushen ilimi. Ya an ce asin khatu bisin, ana nufin asulu shai, tushen abu. Ya an ce sin khatu shajara, ana nufin asuluha. Sin khatu dari, ana nufin asuluha. To al-adab anan yana nufin al-ulum, ilmomi. Shi ma wasu lokuta akan kira al-adab, ana nufin al-ilm. To sai ce wasin khatul adabi, da kuma tushen ilmomi. Don duk ilimi kowane iri ne kakaf, to zaka ga yana da bukata zuwa ga nahau kamar yadda aka sha karantawa. Wa ba'du falijahilu bin nahawi tuqir iz kullu ilmin fa ilayhi yaftakir, iz kullu ilmin fa ilayhi yaftakir. Kowane ilimi yana da bukata da nahau. An-nahwu awla ma bihi al-mar'uni, yace iz laysa ilmun anhu haqqan yagtani, can cikin al-farida al-imam as-suyuti. Babu wani ilimi da yake wadatuwa daga barin nahwu. To ashe da yace wasin khatul adabi, sai yana nufin da kuma tushen ilmomi, ma'ana wannan littafin ya kunshi wani abu wanda yake mai dadi na nahau, wasu fawaid masu dadi a ilimin nahau. Sannan kuma yana kunshi da wani ilimi wanda shi wannan ilimi wani fanni ne na tushen ilmomi gaba daya, wanda shi ne cikakken sunan shi wannan littafi. Wani abin da ya shafi sunan littafin kenan. Sai wanda ya rubuta littafin an yi masa kunya da Abu Muhammad, sunansa na yanka Al-Qasim bin Ali bin Muhammad bin Usman Al-Haririyu الحرامي الشافعي البصري. سنن سبب محمد كنيسا سبب محمد سنن سنينك القاسم دن علي شيكما علي وان دشيني بابا شي القاسم دن محمد كينان shi ne kakan shi Al-Qasim, amma ya fi shahara da nisbarsa tami Al-Haririyu. To wannan sun ce nisba ce ila amalihi fi sana'at al-hariri, saboda yana aiki ta sana'ar saka al-harir, yana saka kayan al-harir kamar sutura da sauran saki-saki. To shi yasa da aka zo sai aka jingina shi kenan. Wannan nisba ce ila sana'ati, kamar darasin mu na karshe cikin At-Tuhfatul Wardiyya da aka yi bayani akan nisba, an yi bayani cewa wasu lokuta aka yi nisba suna zuwa ga sana'a. To sana'arsa al-hari, shi yasa ya shahara da Al-Haririyu. Wannan kuma suka ce qabla tafarrugihi li'ulumil lugha, kamin ya ware lokacinsa gaba ɗaya domin yin lugha hidima. To farkon lamari sana'ar da yake yi kenan, amma daga baya yayi watsi da ita sai ya tunkari ilimin lugha ta fuskar karatunsa da kuma rubuce-rubuce. An haife shi a wani gari da ake kira Al-Mashanu. Ita Al-Mashanu wata alƙarya ce daga cikin kama a ce ƙaramar hukuma ta Basara, Al-Basara. Ta kuma Basara zamu ji ta kuma yanki ne na Kufa. To saboda haka dai mutumin Basara ne, shi yasa ake mai nisba da Al-Basriyu, mutumin Basara. A haife shi shekara na da 446 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yayi kusan shekara 2000 da barin sa duniya. Saboda haka ya jima sosai, ya riga mai At-Tuhfatul Wardiyya, ya riga shi. To kuma an ce mahaifinsa shi wanda mun ka faɗa dazu shine Aliyu dan Muhammad, ya daga cikin mawadata. Allah ya hore mai dukiya sosai. To wannan sai ta bashi dama shi dan sai ya nemi ilimi cikin sauki. So da haka ga litafai, ga kuɗi, sai a sai litattafai, sai a sai abinci, ta hanyar ba tare da an shiga cikin wata wahala ba. To mahaifinsa ma'abuci dukiya ne kwarai kwarai da gaske. Kuma ya rubuta litattafai suka ce da dama. Daga ciki akwai wannan littafi wanda ya shahara a duniya, kuma malamai suna tinkaho da shi, suna ji da wannan littafi matuƙa. Tun a wancan lokaci ma malamai sun baiwa wannan littafi mahimmanci. To daga cikin littattafansa da ya rubuta akwai littafinsa da ya shahara da Al-Maqabatul Adabiyya, wadda aka fi sani da Maqamatul Hariri. Littafi ne na adab. Duk wanda ka son ya kware game da harkar adab da kuma lugha, to sai ya karanta wannan maqama. Maqama ce kusan guda 50. Abinda ake nufi da maqama shine wasu wurare ne ya ware, ko wani wuri, ko a ce wasu garuruwa, ko wani gari, to sai ya kirkiro wata kissa, wata hikaya wadda take kunshe da ilimi, wani lokaci kuma tana kunshe da tausayi, wani lokaci tana kunshe da wa'azi. To ana dai sun kawai a nuna kwarewa ta lugha da kuma adab. To haka ya tsatsara su tun daga maqama ta ɗaya ta ɗaya har zuwa 50, guda 50 ne. To shine littafi mafi shahara a cikin littattafansa. Sannan ya rubuta wani littafi ya sa mai suna Durratul Gawwas fi Awhamil Khawas. Wannan littafi yana da matukar muhimmanci. Shi kuma abin da ya kunsa wasu kurakurai a lugha da manya-manyan malamai sun ka fada a ciki. Ga su malamai ne sun yi karatu sun koshi, amma sai kaga suna furta wasu kalmomi ko wasu ibarori bisa kuskure. To haka ya tsara littafin, sai ya ce maka wannan kalma ta shahara a wurin malamai kaza amma kuskure ce ga abin da addini. To yana nan shi ma ana sayar da shi kasuwa. Saboda haka in ɗalibi ya samu dama yana da kyau ya sai shi. To littafin sa na uku sai wannan littafi da muke magana a kansa, Mulhatul I'rabi wa Sinhatul Adabi. Haka ya tabbata cewa shine sunan shi wannan littafi da zamu karanta yanzu insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Wanda ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da 516. Kaga a farko-farkon ƙarni na 6 Allah ya karbi rayuwarsa. Allah ta'ala ya ji kan al-imamu al-haririyu da rahama. To simal yace al-muqaddimatu ko kuma al-muqaddamatu ko kuma al-maqadumatu, duk dai an sha bayani. Kuma ta fuskar li'irabi kana cewa al-muqaddimata, al-muqaddimatu, al-muqaddimati. Ta fuskar li'irabi kana yi mata raf'a, kana yi mata nasba, kana yi mata jarra. Amma ta fuskar kuma ilimin sarfu kana yi cewa al-muqaddamatu bi fathi dal, al-muqaddimatu bi kasri dal. Sannan kana yi cewa al-maqadumatu, wannan ka'ida ce ta sarfu. Saboda haka sarfu na shiga ga kalmat, haka nan kuma na hauna da tacewa akan kalmat. To an sha bayanai ba sai an saki maimaitawa ba. Abinda dai ake nufi da ita, in ka ce al-muqaddimatu, ma'ana wadda ta gabaci littafi. Don kana bude littafi zaka ga ita zaka fara gani. In kuma aka ce al-muqaddamatu, haka wa dalil fataha, sai zan suna ne wanda yake ismul maf'ul a bar gabatarwa akan littafi. Ma'ana shi mai littafi ya fara gabatar da ita, sannan ya fara rubuta littafi. Su marubuta sun kasu kashi-kashi, wani muqaddima yake fara rubutawa, in ya gama sannan sai shi rubuta littafinsa, wani kuma sai ya kammala littafinsa kakaf, yayi khatima yayi komai, sai ya dawo daga baya sai yayi muqaddima. Akwai masu wannan hanya. To amma ita ana nufin da ita an gabatar da ita ne a wato kamin a kawo abinda ake buƙatar a kawo. Imma dai ita an ka fara yi daga baya, to ita dai ce farko. Imma ita an ka fara yi tun farkon littafi, ita dai ce farko. To kuma yayi amfani da Baharul Rajaz da yake galibin ash-shi'ru at-ta'limi. Akwai abinda malamai suke kira da ash-shi'ru at-ta'limi, shine waƙe na ilmantarwa. Malami yazo ya rubuta littafi a waƙe amma da niyyar karantarwa. Galibi duk alfiyoyin nan da kake ji, alfiyatu kaza, alfiyatu kaza, to za ka ga Baharul Rajaz. Saboda mi shi'irun ne ta'alimi, ba shi'irun ne na adabi ba. To da shi yayi amfani shi Baharul Rajaz, shi ne can wani yake cewa fi abhuril arjaz baharun yaskulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu. To da haka zaka maimaita shi har sau shida, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu, sadrul bayt kenan, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu, ajzul bayt. To da shi yayi amfani. To sai malam yace aqulu min ba'di iftitahil qawli, aqulu ko ina fada, min ba'di iftitahil qawli, bayan budi zance, bihamdi da gode mazi tawli ma'abuci falala da yalwa, shadidil hauli mai tsananin karfi ko kuma mai karfi mai tsanani, ma'abuci karfi mai tsanani, shine daidai, ma'abuci karfi mai tsanani. To anan kaga bai fara da basmala ba, bai fara da ta'awizi ba. Saboda abinda as-sunna, in zaka gabatar da jawabi, to ka fara da gode ma Allah, ba basmala zaka yi ba, ba mi ba ta'awizi zaka yi ba. In zaka yi wa'azi ko zaka yi khutuba ko zaka yi komai, abinda as-sunna shine ka bude maganar ka da gode ma Allah, ko alhamdulillah ko innal hamdalillah, amma cewa bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara da innal hamdalillah ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duk wannan khilafus sunnah. bai daga cikin abinda an haga manzon Allah ya nayi. Duk sanda manzon Allah zai gabatar da wani bayani, to abinda yake farawa zaka ga ya fara da alhamdulillah ko inna alhamdulillah. Saboda haka isti'aza da basmala sai ka yi su inda aka ruwaito cewa za a yi su. Don ya cikin kurakure da masu da'awa suke yawan yi. Kaga ga mutun ya zo fara wa'azi a'udzu billahi minash shaitanir rajim. To bai koyi da annabi ba, ko kuma bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kake yawan yi in zaka ijabaiti. Kaga ba kai koyi da annabi ba. Ko ba haka ba? Ba kai koyi da annabi ba. Abinda aka koyi da annabi shine ka fara gode ma Allah. Misali alhamdulillah wa salam ko gajere kai, almuhimmu dai an tabda bihamdillah was sana'i alayhi, ka fara gode ma Allah da kuma kyakkyawan yabo gare shi. To aqulu za mu ga cewa fi'ilun ne ko fi'ilun ne mudari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ko fihi wujuban taqdiruhu ana al mutakallim. Aqulu daga mi qala ni ko yace, don dama fi'ilun mudari'un a ka'ida ta sarfu akan tsago shi ne daga fi'ilun madi, shi kuma fi'ilun madin akan tsago shi ne, akan narko shi ne daga mazdari. Saboda haka aqulu asluhu mimmi min qala, shi kuma qala asluhu qaulun qaulun ma'ruf, gashi nan cikin qur'ani. To ashe asali can da aka ce qala, wannan alif ba ta asali bace, tunda da mudari'i kaga ta koma wawun aqulu, sannan a mazdari ta koma wawun qaulu. To asluhu qaulu shi na mazdarin qaulu, kaga wawun ta harakat wan fataha ma qablaha, shi yasa a madi sai ka ce qawala qawala, a mudari'i sai a ce mi aqulu aqulu, manadin aqulu ko kuma yaqulu yaqulu. To kaga akwai thiqal wajen furuci da kalmat, tun daga masdar har zuwa madin har zuwa mudari'. To dama can ka'ida sarfiyya mun sha fada tana cewa iza taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha qulibat alifan, shi yasa ake cewa qala qala. Da aka zo wajen mudari'i kuma sai aka kawo wawun din, amma sai aka daure ta, saboda mi damma ba ta munasaba da da alif. To shi yasa sai aka saki mai yadda wawun wawun din, amma kuma aka daure ta, sai aka ce qaulun ko kuma aqulu. To sai ce min ba'di iftitahi, min harfu jarrin ba'dif ba'dif titahi, ba'd majrurun ne bi min zarfu makanin ne ko zarfu zarfu minene makan au zaman yan kai zan zarfu zaman ba'da makan to yan kai zan zarfu makanin to can lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, can fa ay min qabli al-ghalabi wa min ba'di al-ghalabi to kaga na ya zan zarfu zamanin ko kenan min ba'di iftitahi, bayan budewa iftita daga fataha ne. sai aka yi mai ziyadar hamza ko aka yi mai ziyada kuma ta'un kuma aka ƙara alif sai aka ce iftitahun daga min iftataha mazdari ne shi wannan iftitahun daga iftataha yaftatihu sai a ce mi iftiftahan daga fataha ne sulasi sai aka ƙara mai hamza aka ƙara mai ta'un aka ƙara mai alif aga harufa uku aka ƙara masa ko ba an yi hurufu ziyada ba sa'altu muniha to bayan buɗe zance kaga alƙaulu bayan buɗe zance bihamdi tare da godewa wa zan gode ma zittauli ma'abuci falala da baiwa shine alƙaulu yance alƙaulu shine alfadlu was-sa'atu ma'abuci falala da baiwa shadidul hauli mai ƙarfi mai tsanani ma'ana ma'abuci ƙarfi mai tsanani wannan min idafati sifati ila al-mawsuf can a ilimin balaga asalin zancen al-hawli shadidi to amma waka ba za ta yi bayyana ba an yi haka al-hawl shine al-mawsuf shadid ko ash-shadid shine sifa ƙarfi ma'abuci ƙarfi shine al-hawl to ƙarfin shine ake siffantawa da cewa mai tsanani bi ma'ana bihamdi zittauli bihamdi zil hauli shadidi tare da gode ma Allah ma'abuci falala da yarwa da yalwa kuma ma'abuci ƙarfi mai mi mai tsanani kenan kamin ya ce komi ya gabatar maka da mi gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan ana kiran sa da hamdala wa ba'dahu bayan wannan hamdala da ta gabata saboda haka hudin nan yana koma zuwa ga gode wanda ya fara da ita yace ya bude zance ne da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'abuci falala da yalwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai ya ce mi fa afdalus salami saboda fa afdalus salam jawabu shartin tunda an sha bana duk sanda ka gawa ba'adu ko amma ba'adu to asalin ita wawun din nan daga amma ce ita kuma amma asaluha mahama ita kuma mahama min adawati shart taqdirul kalami mahama yakun min amrin fa afdalus salam to dama kuma an karanta can ka'ida na cewa duk sanda jawabu sharti bai cika sharuɗa ba to sai a gwamu ya shi da fa'un to shi yasa can wa ma wawun laha shartin yalihi jawabun qarduhu bil fa'i hatma hiyal wawul lati qurinat bi ba'du ka gani hiyal wawul lati qurinat bi ba'du wa amma asluha wa aslu minene wa mahama wa amma asluha mahama ita amma ita ce asalin wawun din shine wa amma asluha wal aslu mahama ita kuma amma din nan asalinta mahama to shine hiyal wawul lati qurinat bi ba'du wa amma asluha wal aslu mahama to sai ce fa afdalus salami mafificin aminci shi tabbata ala nabi bisa ga adabi sallallahu alaihi wasallama wannan isti'la'un ne ma'anawiyyun ba hissiyyun bane amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata bisa ga manzo sallallahu alaihi wasallama annabiyyi sayyidul anami shugaban halittu yanci al-anam sune halittu gaba daya wa alihi da kuma alayensa ahalinsa
al-athahari wayanda suke masu tsalki wayanda aka tsalkake can wayu tahirakum tatahira to shine masu tsalki khairi ali mafi alkhairin iyalai duk wanda yake da iyali to iyalin sa ba su kai na manzo sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da dangi ko zuriya ko yan uwa to ba su kai kiman na manzon Allah ba saboda haka na manzon Allah sun fi kima sun fi balala to sai ce fafham ka fahimta fafham kalami ka fahimci magana ta ka fahimci magana ta wastami' maqali kuma ka saurari zance na ai kauli maqali masdarun ne mimiyun ai wastami' kauli to da kaulun da maqalu da abu guda ne ka fahimci zance na masdarun ne mimiyun ka fahimci zance na kuma ka saurari magana ta wadda zangaya maka sai ce ya sa'ili ya kai wanda ya roƙe ni ya tambaye ni an ce sunansa Abul Fathi Al-Sumin mana sunansa shi mai tambaya Abul Fathi yawa Abul Fathi ibn al-Fadli ibn al-Katib an ce shi ya hadu da shi a shekara ta 504 ya hadu da Al-Hariri sai ya roke shi cewa ya kamata ya rubuta wani littafi takaitacce kuma wanda zai yi munasaba ga al-mubtadi'ina masu fara karatun larabci da nahwu wanda zai musu sauki wajen hadda za su haddace to shine sai ya amsa masa bisa ga wannan roƙon da yake sai Abu Muhammad Al-Qasim sai ya amsa mashi Abul Fath ibn al-Fadl ibn al-Katib shi ma ɗaya daga cikin malamai ne to amma da masu malamai magabata duk sanda kace su duk sanda aka neme su su rubuta wani abu to in sun san ga wanda yafi su cancanta to za su dauko ko da suna iyawa za su dauko wannan abin sai su kawo shi wajen sa haka in ma fatawa an kai musu sun san amsa amma ba sa ba da amsa sai su dauko wannan fatawa sai su kawo ta ba wai don ba su sani ba sai su kawo ta wajen wanda suke ganin yafi su cancanta saboda in ma dai ko yafi su ilimi kakaf ko kuma a wannan janibin yafi su gogewa da kwarewa ba irin mu yanzu ba kai ma tambaya kana wani wai kai ka bada amsa wai kai malami kake an duk jahilci ne da rashin fahimtar addini duk sanda mas'ala ta addini ta zo ko ta ilimi ta zo in ka tabbatar da cewa akwai wanda yafi ka cancanta to ka jingina wannan abin zuwa gare shi kai ma lokacin ka zamo almajiri sai ka zauna ka saurara yana yiwa ka san abin amma bayanin da za a yi kuma sai ka ji abin da baka taba ji ba kuma yana yiwa ma kai ka fahimci abin ma ba ma daidai ba ka fahimci bisa kuskure amma cikin bayanin da za a yi sai ka yi mi sai ka fa'idantu to mu koyo wannan ladabi din duk sanda an kai ma tambaya in dai akwai wani wanda ka san yafi ka cancanta to mai da wannan tambaya zuwa gare shi kuma yi kokari kai musharaka wajen sauraron mina na za a faɗa ɗayan biyu ne in dai an bada amsa daidai da sanin ka to an ƙara ka ƙara samun amintuwa bisa ga abin da kake a kai cewa eh abin nan da ni karanta a shi daidai ne ko fahimtar nan tawa a shi daidai ce ko kuma a faɗi abin da ka sani kuma a ƙara sai a ƙara wani abu ka samu fa'ida wanda da baka da shi ko kuma a'a an faɗi abin sabanin yadda kai ka fahimce shi, to da haka ake samun ilimi ba da hayaniya da bankaura ba da son shuhura. Dama can sun ce hubbu zuhuri ya qata'u zuhura, ko hubbu shuhuri ya qata'u zuhura, ana duk sanda ka samu ranka kai kana son ka bayyana kowa ya san ka, to kayan ki bayyanat bayanan nan da kake so yanzu kayan ki ta. To shi yasa shi ka duba ha malami ne, amma an neme shi sai kawo ma wanda yake ganin cewa ya fi shi, don shi al-imamul hariri yu a zamanin sa ba kamar sa, in luga kake takama yayi fintinkau, in adab kake takama da shi yayi fintinkau, in sarf, in nahau, to shi yasa ya kawo wannan. Kamar can muqaddimar risala mun faɗa, malam maharazu lokacin da ya taso ma Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawi, shi malami ne na yara, shi malam maharazu yana karantar da yara Qur'ani da harufa, wasu sun sauke, wasu sun yi kaza, yanzu kuma ana buƙatar a samu littafin da za a koya musu addini. Sai uwaye yara suka taru suka ce akarmaka Allah ka rubuta mana littafi da yaran mu za su koyi addini. Sai ya hau abin hawa ya bar garin su ya zo har garin Qayrawan a nan Tunis, ya zo ya samu Abu Muhammad malam mai risala, cito Allah malam kaji abin da ake ciki, ga abin da iyayen yaran suka neme ni, amma ina ganin kai kafi cancanta da wannan, cito babu laifi zan rubuta maka, sai rubuta. To haka magabata suke, amma kai kokarin kake kai magana wai dan mutane su san ka sani. To shine yace ya sa'ili ya kai mai tambaya ta anil kalami akan magana al muntazim wadda take hawhawa, mana al kalamul murakkab shine al-muntazim, ya kai wanda ya roƙe ni in rubuta mai ma'anar zance murakkabi, shine zance, shine ma tarakkaba min ismin ila ismin ko min fi'ilin wasmin, min fi'ilin wasmin, an samu fi'ili an samu suna. To sai ce ya sa'ili ya kai wanda ya roƙe ni anil kalami akan zance al-muntazimi mai hauhawa, wanda ya wuce kalma ɗaya sun kai biyu ko uku ko sama ga haka. Al-kalamul muntazim shine al-jumlatul mufida, ma tarakkaba min kalimataini aw aksara, shine al-kalam al-muntazim ay al-murakkab. Can malam mai al'ajin rumiya me yake cewa? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i, to shine yake nufi da al-kalamul muntazim, saboda abinda aka roke shi kenan ya rubuta wani zance wanda ya shafi ilimin nahwu, kuma zancen na wanda yake mufidi ne. To sai ya tamyizi sai ce haddan, haddan zancen nan tare da haddinsa, bi ma'ana tare da ma'anarsa, haddan tamyizi ne na al-kalamil muntazi, ba hali ba ne. Haddan ma'ana ta ɓangaren ma'anarsa, in an ce al-haddu fil lugha shine al-man'u, al-maqsudu bihi shine at-ta'rif, at-ta'rif kamar yadda za a ce maka arif kaza, yi ta'rifin kaza, to ana cewa kuma haddid kaza. To asalin sa al-man'u, iyaka, ko hani, shi yasa ake cewa da haddud dari ko hududud dari. Shi yasa al-bawab mai gadi ake kira ne da haddadun. Me yasa? Li'annahu yamna'u at-tariqa fi ad-dukhuli, duk sanda wani bullo yana son ya shiga gida ko daki sai ya hana shi. Shi yasa ake kira ne da al-haddadu. To sharadin sa shine an yakuna jami'an mani'an, jami'an li jami'i anwa'ihi ko afaradihi, yanzan ya shigar da duk daidaikun sa. Sannan mani'an min dukhuli ghairihi fihi, kuma ya hana wani wanda ba shi ba shiga cikin sa. Wa naw'an, da kuma nau'i nau'i na shi al-kalamul muntazim, dan kala-kala ne, aqsam ne. Yawa, don malamai sun kakkasa shi kashi 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 kashi, bayan sun yi ta'arifi ga ta'arifi al-kalam, sannan kuma suka zo suka ce wa anwa'uhu kaza wa kaza wa kaza, shine wa ila kam yanqasim, ya zuwa nawa ya kasu, zuwa nawa ya kasu, kenan kaga kashi kashi ne ko. To sai ce isma, ka saurari ma aqulu, abinda zan gaya maka, huditar rushuda, wannan jumla ce mu'taraba. Asulul kalami isma ma aqulu, sai zan isma fi'lu amrin ne mabniyun ala sukun, wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ma aqulu, ma ismul mawsul, ismu al mawsul بمعنى الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اقول جمله فعليه ita ake kira silatul mawsuli, silatul mawsuli. To isma ma aqulu, saurari abinda zan gaya maka, huditar rushuda, huditar rushuda, ma'ana Allah ya sa a shiryar da kai ga shari'a. Wannan addu'a ce masa, kamar kace an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat, to radiyallahu ta'ala din nan jumla ce mu'taraba, an ka gitto da ita cikin siyakin wani zance, tare da cewa bata cikin abinda an ka koru zance don shi. To shi na yayi anan, ma'ana kai abul fathi da ka tambaye ni, to huditar rushuda ina yi maka addu'a Allah ya sa a shiryar da kai ga shari'a, ga godabe wanda yake daidai, amma ka saurari abin da zan faɗa. Wafhamhu, kuma ka fahimci wannan maganar tawa. Fahama mallahu ma'qulu, fahimta ta mai hankali, wanda adda hankali ba mara hankali ba. Ma'qul, duk da ya zo ala wazni ismil maf'ul, amma masdarun ne mimi, masdarun ne mimi, ma'anahu al-aqal, ai mallahu aqalun, fahama mallahu aqalun, irin fahimta ta mai hankali kenan, ba irin fahimta ta mahaukaci ba, mara hankali ba, irin wannan nake bukata ba, don shi bai da ma'auni. To shi ne jan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bi ayyikumul maftun, al maftun suka ce, wasu malaman lugha suka ce masdarun ne mimiyun, ai bi ayyikumul fitina, cikin ku waye fitina ta shafe shi, ba wai ismul maf'ul bane na al maftun wanda aka fitina, a masdari ne, kama an ce bi ayyikumul fitinatu, wane ne cikin ku fitina ta shafe shi ko ta rabe shi. To sai aka ce bi ayyukumul maftun, to shine yayi anan, wafhamhu, ka fahimce shi. Fahama, irin fahimtar mallahu ma'qul, wanda yake da hankali, domin shi ake tsammanin ya fahimci abinda ake faɗa, amma wanda bai da hankali kam kaga ai shirme zai fahimta ko. Sai ce to yanzu zai fara bashi amsa shi Abu Muhammad Al-Qasim zai fara bawa Abu Al-Fath Ibn Al-Fadl Ibn Al-Katib zai fara bashi amsa abin da ya tambaye shi na farko ya tambaye shi akan me Al-Kalam Al-Muntazim ko ta fuskar hadduhu wa nau'uhu to sai fara da hadduhu sai ce haddul kalami ma'anar magana a wurin gun malaman nahwu ma afada almustami' duk abin da ya fa'idantar da mai saurare ko mai nufin saurare almustami' allazi qasada as-sama'a as-sami'u allazi yasma'u faqat yayi nufi ko bai nufi ba shi ake kira da as-sami'u amma al-mustami' shine wanda yake sauraron abu kuma ma'al qasdi ya saurara kuma yayi nufin ya saurara to shine haddul kalami ma'anar al-kalam a wurin malaman nahwu ma abin nan da ai allazi allazi afada al-mustami shine abin da ya fa'idantar da mai saure mai saurare shine suka ce fa'idatun tamma fa'ida cikakkiya yana ishara zuwa ga abin da malamai ke kawo al-kalamu ibaratun amma yahsunu sukutu alaihi wa tatimmu al-fa'idatu bihi abinda ake nufi da al-kalam shine ibara ce akan abin da yake kyautatuwa ayi shiru daga maganar ba sai an ƙara kawai ba a lokacin da fa'ida ta cika amma in kai magana sai yazan fa'ida bata cika ba to ba a kiranta al-kalam ko kuma kai magana amma kuma bai dace kai shiru ba dan ana jiran wani abu ko shi mai sauraro yana sauraron ka ƙara wani abu to wannan duk ba a kira ne al-kalam kamar kace Zaidun ko Zahaba Zahaba kawai kace ya tahi to sai dai an kaddara cewa fa'ilun wa fa'il ne ai la'akari da damirun mustatirun ai Zahaba huwa to anan ya koma kalamun muntazim ko kace in jaa zaidun in zaidu ya zo to kaga akwai sauran wani abu to wannan duk ba a kira ne al-kalam a wurin malaman nahwu sai ce nahwu misali sa'a zaidun zaidu ya tafi kaga mai saurare na jiran wani abu zaidu ya tafi shikenan wa amrun muttabi' shi kuma amru yana biyowa baya zaidu ya tafi amru na biyowa baya shi ma zai yi nashi tafiya to kaga da sa'a zaidun da wa amrun muttabi' kowannen su kalamun ne murakkabun kuma mufidun kuma fa'idatan tammatan a wata nuskar suna sa muttaba amru abin biya amma muttabi shi ya fi dacewa tunda ci an ce ma afada al-mustami shi ya fi dacewa da ka'idar wazani to za mu ga sa'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تهريكها بالفتح وهو معتل الآخر سيكتمي زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر sai ka ce wal jumla fa'iliyatun li'annaha ibtada'at bil fi'l duk jumla da ta fara da fi'ili ana kiranta jumlatun fi'iliya sawa'un fi'lun ne madin, fi'lun ne mudari'un, fi'lu amrin ne. Sannan yace wa amrun muttabi, wa amrun muttabi, ko to wawun wawu lissa inaf laysa tuwawa al-adafi wawu lissa inaf amrun ismun marfu'un biliftida'i wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhiri muttabi' khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن دان دولك تي متبع فذاك تي متبع انك ياك سيويتين يكالي تسيك تي والجملة اسمية لأنها ابتدأت بالاسم وهو أمر kenan abinda malaike sun ya nuna maka anan magana ana isamun da ta zama jumlatun fi'liya kamar mi sa'a zaidun sannan magana ana isamun da ta zama jumla ismiya kamar mi amrun muttabi' amrun muttabi' shi malaike sun ya nuna maka ba a samun jumla fi'li da fi'li la haza la yajuzu sai dai a samu fi'ili da suna kamar sa'a fi'ilun zaidun ismun amma su sunaye suna iya haduwa su biyu sai su bada jumla kamar amrun muttabi amrun muttabi to shi suna yana da wannan fawa amma shi fi'ili dole sai an hada shi da mi da suna sannan ya nuna mana cewa bai yiwa zance ya zamo ya kasa ga kalma biyu aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam shine mi al-kalimatani a samu kalmomi guda biyu fa akthar ko fiye da biyu tunda in ga gara ma kana ya kawo su kalma uku kalma hudu abinda da yake so ka tabbatar da an samu fa'ida cikakkiya in ba a samu fa'ida cikakkiya ba to zancen ka yayi mi to yanzu ya kawo mana ta'riful kalam cikin abinda yayi alƙawalin zai bashi amsa saura mi saura annaw naw'ul kalam to sai yace wa naw'uhu naw'in magana alkalamul muntazim bi ma'ana almurakkab allazi alaihi yubna wanda da shine ake gina zance da shi sai ce ismun wa fi'lun thumma harfu ma'ana to sai ce wa naw'u naw'in zance allazi wannan da alaihi yubna wanda ake gina zance da shi sai ce ismun akwai mi suna shi al-ismu mushtaqqun min as-sumuwi me as-sumu shine al-ulu war-rif'atu hadha inda al-basriyin wasu kuma sun ce al-ismu mushtaqqun min as-simati wa ma hiya as-sima wa hiya al-alamatu saboda suna alama ce ga mai shi ko ba haka ba su al-kufiyun kenan su kuma al-basriyun wanda suka ce as-sumu suka ce saboda ma'abuci suna da suna ne na zai daukaka da sunan shi zai daukaka to idan an ce al-ismu shine ma dalla ala al-musamma duk abin da ya nuni akan abin ambato to shi ake kira suna sannan ism lahu lughat lahu lughat yana da lugha guda 18 in ka gara ma ka fade da kaza in ka gara ma ka fade da kaza in ka gara ma ka fade da kaza sha nawa 18 in ka ga rama ka ce ismun wannan shi ya shahara ko eh wannan hamzatul wasl ce ismun in ta zo cikin zance shafe kabe ta ake yi masmuka eh kaka ce ma ismuka sannan akwai lugat asmun hamza din sai kai mata fataha lugha biyu kenan sannan akwai usmun hamza din sai kai mata dhamma ismun asmun usmun aga lugha nawa lugha uku kenan sannan in ka gara ma kuma ka kabe hamza din sai ka ce simun samun sumun kaga babu hamza simun samun sumun mun samu nawa kenan shida mun samu shida to in kaga dama kuma ka shafe alif din sannan kuma sai ka sa mata ta uttanis simatun samatun sumatun kaga ba hamza amma kuma an ƙara ta uttanis simatun samatun sumatun nawa kenan an samu tara sannan in kaga dama kuma ita ta'un din na hawayo sai ka ƙara alif kamin ta'un sai ka kai ta'un ƙarshe simatun sumatun samatun sumatun simatun samatun sumatun lugha nawa an samu 12 to in kaga dama kuma hamza din sai ka maida ita almamduda sai ka ce simaun samaun wata rana wani ya zo ne mai larabci ni ce mai ma sama'uka sai ka ba haka sai wani balibi ya ce to ai kayan mai luga mai rauyi wani saba ɗaya sani ni ce mai masa ma'auka sai kama haka shi duba nan bai san suna yana da lugar sama'u ba akan ce sama'u ba ana nufin waga sama ba a suna masa ma'auka mai sunanka to sima'un sama'un suma'un masu ma'auka masa ma'auka masu ma'auka luga nawa 15 sura uku to kuma in ka ga dama kuma sai ka kawo alif ƙarshe sama sima suma ita ce Ibn Malik ya amfani da ita alfiya cewa mufradul minene wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahil harfi ka ardin wa suma a gani ka ardin wa suma wa suma ai suna yake nufi a gani ma samaka ma simaka ma sumaka sai ka kawo shi da alif kuma da siga ta alismul maqsur allazi akhiruhu alifun almaftuhu ma qablaha kama alfata to shine sama ka sima ka suma ka nawa kenan lugogin nawa kenan to dunna ismun ne kun san su to saboda haka zaka iya cewa ismun asmun usmun sima simun samun sumun simatun samatun sumatun samaun simaun sumaun sama sima suma kana da dama to sai ce wa fa'ilun kuma akwai fa'ili thumma sannan harfu ma'ana harfu ma'ana bil idafa ka a ce harfun ma'ana sai baitin ya kalle domin in ka ce harfun kai tanwini ga fa'un to baitin zai kalle so the top illet fu ma'ana mutaf'ilu kinan kalma ko al-kalam ya kasu zuwa nau'i nawa uku akwai al-ismu akwai al-fi'lu akwai al-harfu amma sai ce mi harafi mai ma'ana to me yake nufi da harafi mai ma'ana shine harafin da yake da ɗaya daga cikin ma'anoni guda goma ne min ma'anil kalam duk sanda zaka yi magana magana ba za ta ketare wa'annan ma'anoni guda goma ba na farko suka ce al khabar duk sanda kai magana to yana yiwa maganar nan taka ta zamo labari na biyu al istikhbar neman ba da labari neman ba da labari wancan kuma ba da labari wala Allah kai ke bayarwa nan kuma kai ke neman a baka labari na uku al-amr umurni ta yiwu magana ya zama anata umurni ake bayarwa kamar zahaba zaidun kaga haza khabarun ko ba haka bane to ka gani to alisa khibaruha izhab haza amrun al-istikhbar neman labari ko yin shiru aina zaidun ko ba neman labari kake ba yanzu to sai al-amr shine izhab da ka ambata na hudu an-nahyu kamar mi la tajlis la tazhab an-nida'u kira kamar mi ya zaidu al-qasamu rantsuwa kamar mi tallahi ko wallahi ko billahi at-talab nema nema ba ina misali ba umarni ba nema at-talab kamar mi kamar rabbi gifrili ko ba talabin bane shi ake bukata rabbi gifrili Allah ka gafarta min haza talabin kakkace umarni wal arad ko kwadaitarwa a kwadaita ma abu kamar mi ala tazhab ba za ka tafi ba kaga yana kwadaitar da kai akan mi ala tatlubul ilma hal tatlubul ilma to haza arad al arad sai at tamanni guri ina misali laitani kuntu aliman da dai na zama malami to sai na goma shine at-ta'ajjub mamaki kamar mi ma ahsana as-sama'a ko ma ahsana zaidan to su ne ma'anonin da malami yake nufi sun ma harfu ma'ana harafi in ya zaina dauke da ɗaya daga cikin wa'annan ma'anoni to shi ake nufi kina al-huruf kala biyu ne akwai al-huruful mabani allati tubna al-kalamu biha ko tubna al-kalima biha sune huruful hija'i a ba ta din nan to ba su ake magana ba dan su waɗannan ba su da ma'ana ba sa ɗaukar wa'annan ma'anoni guda goma da mun ka ambata a yana magana irin su min, irin su ila, irin su fi da makamantansu, wanda dai nan gaba duk za a yi bayani insha Allah. To kuma nan za mu kwana wani sati in mun dawo sai mu tashi babu lismi. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa musu albarka, kuskure kuma Allah shi yafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.